أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رمو دكلمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدكة سنتوى تردكو تتجواني ساب شرنا فتن رحمة شرن ديكي باكو داما دومون ايكو دا تنبيو يونكو ودندس كشاتي أدين درائي وازو أغمان دومون ساب مبتا كمانا يالكو من داسا ونن تنبيو داتكو من نمو شريني taya aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sabon WhatsApp akan lambar waya 0703 460 4455 ko kuma ta adireshin email na fatirahma@yahoo.com da kuma shafin fatirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne 17 ga watan Rabiu tsani na shekara ta 1446 bajana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 20 ga watan Oktoba ta shekara ta 2024 kuma kamar kullun lokaci ayo ma muna tare da shi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo OM babban malami a tsangaren da zaman shari'a da addini musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa cikin wannan shiri. Ni kuma sunana na Sigiris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kallon sai assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Ta yau kai za mu shiga cikin tambayoyin naku inda tambaya ta farko mallan ta zo daga wanda yake cewa shin wani irin sako ne ya dace a baiwa wanda zai tafi aikin haji ko umara na addu'a da zai yi wa mutum a musulunci.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايغك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الدعاء وبنجي سبحانه وتعالى سيدة إبادتي إبادتي دا قوة دا قوة إكماتي باوانا نزي ببندواني سنجي ودعوني أستجب قال ربكم ودعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي وبنجدهم كويتي كلو إيدا أنسابكم ونسكي قرمان كي قبل عبادتا تشيء الدعاء سيدخلون جهنم داخلي نزاس شداء جهنم سناك أسنان تتو هكذا الله سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان idan bayina suka yi maka tambaya game da ni to ni ko san rake ina ansa addu'ar mai addu'a in ga roke ni saboda kai ta addu'a abu ne wanda kowa da kowa yake yi amma ba laifi a shari'ance ka ce wani ya taya ka addu'a wato kana yi shi ba ya maka wanda ba laifi bane sabai suka zo gura da su yi musu addu'a kan wata buƙatar su mutumin da zai je ƙasa mai tsarki ana ga zai je tawafi zai je ibada ta musamman da ba kowa yake samun ginta ba sai wanda ya je can yana da wasu damammaki na yayi addu'a kamar wanda zai je Arfa tsayuwar Arfa tsayuwar Arfa zai yi addu'a Allah in sha addu'ar sa tun ya ce in ya je kare man tashi cikin addu'ar sa wanda duk babu laifi kuma yana iya gaya masa wani abu wanda yake ganin wata buƙatar su ce ta musamman baya da lafiya a bashi addu'a Allah ya bashi lafiya a aure yake so Allah ya bashi aure wanda yake mai albarka yasa yake so ya aurar ko ɗansa zai yi aure duk dai wani buƙata ta musamman yana iya faɗa masa ko kuma a dunkule ka sa mu a cikin addu'o'in ka da alkhairi saboda ka duk wani alkhairi na duniya da lahira ya roƙa maka so wanda ya danganta da kai bai ce ce buƙatar ka mai kake so ka gaya masa shi kuma in yaje ya saka da kai da sauran musulmi cikin addu'a duka wanda duk babu laifi a shari'ance.
To sai ne tambaya na gaba yake cewa malam menene hukuncin matar da mijinta ya rasu bata gama ta kaba ba kuma take fita kasuwancin ta na ta saba kafin rasuwarsa.
Wajibi ne ga macen da mijinta ya rasu ta zauna a gidanta ta yi ta kaba inda ya rasu ya mata ta zauna a wannan gidan sai in akwai wata larurar da za ta sa ta bar gidan ko ya zanto a gidan babu wani tsaro ana fargabar wani abu zai iya samunta ce to ta sake guri saboda ta samu tsaro ko ku a'a wurin da take guri ne da yayi nisa da masu ya taimaka mata cikin rayuwarta ta zaman gidan ake ganin in ta tsauna a nan gurin taimaka mata zai wahala to a ce ta dawo kusa da inda za ta iya samun taimako duk wannan larura ce da za ta iya sawa ta bar gidan da take yin ta kaba a ciki amma ba haka ba to asali ga'ida a shari'ance shi da ta zauna ta yi ta kaba a gidanta fita za ta iya fita idan da buƙatar fitar in akwai dalili da zai ta fita kamar ba ta da lafiya ta fita ta je asibiti don neman magani kamar wanda take karatu misali jarabawa ta zo ba za a daga jarabawa saboda mijinta ya mutu ta kuma ki fita ta je jarabawar zai zama cutuwa gare ta tana iya fita ta je jarabawar daga zarar an gama jarabawa ta dawo gida ba tare da biye-biye ba tana ita take rike kanta babu wani wanda yake kula da cinta da shanta da na ƴaƴanta in tana da ƴaƴa sai ta fita ta nemo in bata tashi ta nema ba to za ta zauna da yunwa ita da ƴaƴanta ko ita kadai in ba ta da ƴaƴa to nan ma larura ce za ta sa ta fita ta je aikin da ta saba yi misali ya ce malamin makaranta ce da wannan karantarwar take rike ƴaƴan in bata je makarantar ba biya ta ba sai ta je ta yi aikin da za ta samu abin da za ta rike kanta nan ma babu laifi amma haka kawai ta rika fita ta je kasuwa ta je ta zauna ta ci gaba da harkar kasuwancin ta tare da cewa rashin fitar ta ba zai cutar da ta kila ma akwai wanda suke rike da ita akwai dukiyar akwai wanda suke kula da cinta da shanta illa iyaka ne kawai tana neman kuɗin ta ne wannan baya halatta ta yi wannan ko ta ce za ta fita ta je ta yi zumunci ko an yi haihuwa ta je ta yi barka ko wani baya da lafiya ta ta dubo shi ko ta je ta gaishe da wani kawunta ko wani dan uwanta wanda duk baya halatta so ya danganta da dalilin da zai sa ta fita din abu ne da ya zama lurura dole sai ta fita ko ku a'a kawai dai wani abu ne ta saba wannan fitar to sai ta yi wannan baya halatta
to sai wannan shi kuma ke cewa malamin wanda zai yi ko kuma wanda ba zai iya yin sallah a tsaye ba wani irin zamani ya dace ya yi idan zai yi ta zaune
zai yi ta zaune sai zaman harbi zai harbe kafafuwansa lokacin da yake zaune in hakan ba zai yiwu ba to sai zama kamar wato iftirashi to ya zauna akan kafarsa ta hagu ya miƙe kafarsa ta dama wato ya da abinan ya kafe kafarsa ta dama ya zauna akan cinyarsa wanda shi ne zaman da zai in zai iya harbe sai ya damsa da sanar kana ya salli mutarabbiyan wanda ya zo hadisi yana yin sallah amma yana zaman harbi
na'am sai wannan shi kuma yake tambaya cewar menene hukuncin karatun alqur'ani da fassarar turanci domin sanin ma'anar abin da ke ciki
to me yake damuwarsa kasancewar turanci ne ko kuma shi qur'ani da Allah ya saukar da shi da balaraban harshe qur'anan arabiyyan haka Allah ya kira shi wato qur'ani ne balarabi harshen da aka saukar da shi harshe ne na arabci bilisanin arabiyyin mubin inda Allah ya ce to amma kasancewar sakon annabi sallallahu alaihi wasallam da sakon da ya zo da shi bai takaita ga laraba kadai ba hakan fassara shi zuwa ga sauran yarurruka tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙa zuwa ga kisra shugaban farisawa ya rubuta wasiƙa zuwa ga binan kaisar Herakl Azim Rum shugaban Rumawa wanda kuma ba laraba ba ne idan kai musu wasiƙa da sai an fassara cikin akwai ayar alqur'ani kulli ahli alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kaga wannan aya ce ta alqur'ani tana buƙatar fassara ga waɗannan mutane saboda kan an je za a fassara musu ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko musu a takardar annabi ya san za a yi wannan saboda tun daga nan aka san halaccin a fassara wanda baya jin yaren larabci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na saƙo wanda shi ne alamiyar wato kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na duniya ya zanto sakonsa kawai zai ci gaba da zama a cikin larabci in baka jin larabci sai ka hakura da jin abin da yake faɗa to da bai zama manzo na duniya ba kenan saboda haka kaga cikin yaruka na duniya akwai turanci akwai faransanci akwai yaren jamusawa akwai yaren farisawa akwai na indiyawa urdu da shi kansa yaren hindu akwai yaren kasashen mu akwai hausa akwai yaren yoruba akwai yaren ibo akwai filatanci duk yaruka ne akwai karuri duka yaruka ne saboda kada an fassara alqur'ani da waɗannan yarukan duk yana daga cikin isar da sabon alqur'ani zuwa ga waɗannan masu magana da waɗannan yarukan so dan yana da turanci ba na karanta dan yana ba idan dan wanda suke jin turancin su karanta su fahimci abinda sabon yake dauke da shi
sai wannan shi komai tambayar ke tsamalan yana neman karin bayani akan hadisin Ibn Umar inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna likulli abidin sharratun wa likulli sharratin fatra fa imma ila sunna wa imma ila bid'a zuwa karshe
shira abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane mutum da yake bautawa Allah yana da yanayi na karsashi zai ji karsashi da karfi da bautawa Allah din sannan kuma yana da lokacin da zai yi laushi zai taushi a cikin wannan karsashin nasa to ko dai yayi laushi zuwa ga sunna ko yayi laushi zuwa ga bid'a abinda hadisin yake magana a kansa shine in ka dauko ibada ka dauko ta da yawa to in ba yi sa'a ba lokacin da ka zo ka kasa yin abinda ka saba yi lokacin da kake jin nishadi zaka kirkiro wasu abubuwa wanda ko suke bid'a ne ka ga za su zama makofin kokarin da kake a baya to karshe kaga duk ka bata abubuwan rayuwarka ta kare da bid'a wani kuma zai kawo ya rage amma ya tsaya akan sunna bai fita ya shiga bid'a ba shi yasa ake cewa al-iktisadu fi sunna khairu min al-ijtihad fi bid'a ka tsakaita aikin ka kai shi tsakatsaki amma a sunna yafi alheri akan kai ta kokari amma a cikin bid'a ce gashi kana da kokari sosai da nishadi da kazar-kazar amma bid'a kana wahala amma a cikin bid'a wannan ba shine abin da ya dace ba ya zama ka yi aikin tsakatsaki amma a sunna to shine hadisin yana nuna cewa ka dauko abin da zaka iya tun farko ta yadda kada ka zo ka dauko abin da ya fi karfinka ka zo ka kasa karshe kuma ka shiga kirkiro wasu bid'o'i waɗanda zaka ga za su iya kwafe zaman maka makwafin abinda ka saba yi a sunna saboda ka fata abin nan shira yana nufin karsashi fatara kuma yana nufin kai laushi ka fara samun rauni
to sai ne ke tambaya malaikin malam ne hukuncin wanda ya dawo mar da yin nafila bayan sallar asuba kullum
to a bayan sallar asuba babu nafila dan sallar ya hana yin nafila bayan sallar asuba yana da lokacin da aka hana yin nafila to ba sani ba me yasa zai yi har ya dawoma akan haka abinda aka sani shine mutumin da abinda rakatai al-fajr ta kufce masa bai samu yayi ba aka yazo ya samu ana sallar asuba to ya halatta a shari'ance bi sallar asuba in an gama yayi nafilar da ta kufce masa ta rakatai al-fajr wannan shine kawai sunna ta zo da shi amma haka kawai mutum ya tsari wata nafila bayan sallar asuba ba kuma nafilar shuruq ba wacce ake yi bayan rana ta hudu ta yi haske wanda wannan ita sunna ce a kawai bayan an yi asuba kuma kowa bayan musalli nafila wanda yana zuwa da abinda yana aikata abinda Allah Annabi ya hana haka babu lada a cikin aikin sa sallar sa da yi bata inganta ba sannan kuma yayi laifi yayi zunubi da sabawa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
sai wannan shi kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda sujjada rakanwa ta kama shi cikin sallah amma kuma sai ya manta bai yi ba sai bayan da idan da sallar ma ya fara azkar sai ya tuna
ba komai idan ba da kamli ce ta kama shi sai ya manta sai ya sallama sai ya badi in ya manta ya sallama sai ya tuna sai ya badi ko ba da ya tuna din bai tuna ba sai bayan ya fara azkar ko ya gama azkar bai tashi daga inda yake ba sai ya sujjada badi in kuma daban ba'adin ce shi kenan sai ya ba'adin in ga fita kofar masallaci ya tuna sai shigo yi amma har ya tafi daga masallaci ya je gida ko ya tafi kasuwa an samu dogon tazara tsakanin lokacin gaba sallarsa da lokacin tunawar to shikenan ta tsaraya babu kuma komai akan sa sallarsa kuma ta yi
kisane ke cewa mallan shin ya inganta cewa sai na Abubakar baya shan magani idan ba shi da lafiya
ban san wannan ban karanta cewa baya shan magani ba
to rashin ne ke cewa mallan miji ne yace da matarsa ya sake ta saki biyu sai kuma idan ya ce ya rage yawan sakin zuwa saki daya shin ya matsayin wannan sakin
shi saki idan har an aka ce an yi shi je ce ya ce matarsa na saki shike na saku ba mutum ya ce ya janye sakin ce na janye in yanayi ne na kome kana iya kome janye wa shine kome amma sakin kuma yana nan ana lissafi da shi ba ce ka goge shi ba sai ce ya saki matarsa sai kuma idan ya ce kai gaskiya na yi gaggawa na janye saki da ma'ana ka dawo da ita amma sakin kuma yana nan aka tashi lissafi za a ce yayi daya saboda haka in ya saki yin wani yayi biyu sai ba ma a ce wai ka janye ma'ana ka goge shi ya dawo babu zero ai babu kuma abin da zai goge shi dole zai ci gaba da lissafin sa mutum ya rika wasa da saki ba daidai ba ne saki hukuncin Allah ne la tattakhidhu ayati llahi huzwa ce kada ku riki ayoyin Allah wato hukuncin hukuncin sa abin yi wa abin wasa ku rika wasa da shi mutum ya ce ya saki na saki ki dubu na saki ki dari na saki ki kaza wannan kamar wasa ne da ayoyin Allah hukuncin Allah ga yadda aka ce ayi saki kai suka saki matarka saki na sunna in har zaman ba zai yi ba to ka tashi saki to kai saki fariquhunna bi ma'ruf fa amsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf ku rike su ta hanyar da take shari'a ta zo da ita ta yarda da ita ko ku sai rabu da su ta hanyar da take shari'a ta zo da ita ba kai abinda kawai zuciyarka take gaya maka ba ko kuma ka nuna wani haushinka da bacin ranka haka mutum ya ce na saki ki saki dubu ko na saki ki saki dari wannan baya halatta saboda haka ne sayyidina Umar da ya ga ana wasa da saki mutum ya ce ya wata saki dari ko saboda rashin ya bace to shine sai ya mayar da duk wanda ya saki uku a dunkule a cure bayan an bashi damar ya yi ɗaya bayan ɗaya bayan assalamu maratani wato saki ɗaya ne bayan ɗaya sai kuma ya dunkule su ya yi su ya ce to mun zartar musu da wannan ba su da damar su yi wani kome wacce ya dawo da ita kuma ya yi haka ne don ya hora waɗanda suke irin wannan saboda haka in har saki ɗaya ka so ka yi mata don mene za ka ce biyu ko ka ce uku sannan kuma ka ce ka janye wannan wasa ne da ayoyin Allah wannan shi yasa sayyidina Umar yake hora waɗanda suke irin wasa da ayoyin Allah irin wannan
to ne ke cewa mallan ya halatta mutum ya rika ziyartar makabarta akai-akai yana roƙa wa musulmai gafara shi ma yana fatan ya cika da imani idan ya halatta kuma zai samu lada
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu rahaitukum an ziyaratu quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah na kasance na hana ku ziyarar kaburbura to ku ziyarce su domin za su tuna muku lahira da farko daga farko-farkon musulunci an hana yawan ziyarar kaburbura domin a ba wa tauhidi kariya kada wasu su je su riƙa yin abin da bai dace ba a gindin kaburbura na haka musulunci a farkon al'amari sai aka hana zuwa ziyarar kabari daga baya bayan tauhidi ya riga ya kankama a cikin zukata an san haƙoƙin Allah an san abinda bai dace a yi wani ba Allah ba to sai annabi ya ce to amma yanzu ku je ku ziyarta kuma daga cikin hikimar ziyarar za ta riƙa tuna muku lahira kuna ganin wasu a kushewa a kwance za ku riƙa tuna ku ma wata rana ko bin dadewa nan ne gidanku na ƙarshe nan ne za ku zo saboda haka mutum in ya je ya ziyarci kabari babu shakka wannan ya dambaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma idan ya je da wannan niyyar ta cewa ta tuna masa lahira sannan kuma yi wa musulmi da suke kwanciya a wannan wurin addu'a ya roƙa musu gafara ya roƙa musu rahmar Allah ba wai ya roƙe su ba abinda musulunci ya shar'anta ziyarar kabari ta shari'a shine ka roƙa wa mabaci gafara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa Aisha ta ce inna ziyarci kabari ya rasulullahi mai zance annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mata abinda za ta fada in ta je ta roka ta roka musu gafara da kuma nuna musu cewa su ma wata rana nan ne muku musu so wanda ita ce ziyara shar'iyya mutum ya je ya roka ba mace gafarar Allah da rahmarsa ba ya je ya roke shi shi ya rishi masa wani abu ba babu abinda wanda ya riga ya mutu ya koma ga Allah babu wani abu da zai iya maka wanda Allah ne yake maka shi shi yake da bukatar a wajen ka ta hanyar kai masa addu'a ba kai ne kake zaka gabatar da bukatar ka a wajen sa haka idan mutum ya je da wannan ya je da wannan manufa ya kuma yi addu'o'i irin na sunna assalamu alaikum ahlal diyar طوب من المؤمنين والمؤمنات وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أجائر ونا الدعاة أبشك يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمين على الآدم والنبي صلى الله عليه وسلم بيئية
سيوانا مي تنبير شوك ميكي ترى مالا تالبين سكتارا ومالا موسكو ليدو موسي جسدو باشي باشي دلافيا فلسكا جسي سكتارا يا رسول كما باشي دقوة أما سي مغاجي shin za su iya amfani da wannan kudin su yi masa sadakatul jariya
eh babu abin da zai hana bisa kauli raji sadaka jariya sadaka wato kai mutum sadaka jariya wato wakafi ba wai lalle sai da na ciki ba da yiwa ubansa ko mahaifiyarsa ba lalle sai wannan ba wani ma cikin masoya zai iya masa kai in suka tara dukiyar suka ga ya rasu kuma suke ganin ba da su masa wani abu na sadaka wanda zai ci gaba da amfana da shi wanda babu laifi suna iya yi
to sai nake tambayar mallam menene hukuncin karatun tangimi
to tangimi yana nufin irin karatun da su Abdul Basit suke irin su Muhammad Rifaat irin su Mustafa Ismail su makaranta musamman makarantar Masar suka saba yin irin wannan karatun abinda kawai ake bukata da mashi a karatun kiyaye ka'idojin karatun kiyaye abinda ake cewa ahkamut tajwid ta yanzu saboda kakala karatun har ya kai ana sassabawa ana yin abinda ai ja inda bai kamata ai ja ba ai shadda ai karfafa harafin da bai kamata a karfafa shi ba a tsaya inda bai dace a daga tsayawa ba a tashi inda bai dace a tashi ba idan ya zama an kula da ka'idoji na karatun alqur'ani babu laifi shi gyara sauti da gyara murya alqur'ani abu ne mai kyau النبي صلى الله عليه وسلم يرجع زي بالقرآن بأصواتكم كل جوجة القرآن دبليو ينكو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتغني بالقرآن من لم يتغنى بالقرآن فليس منا ويدب إليه كرات سنة القرآن يمسل يدان يبام الإشمام تعالى الإشمام تقول ذلك قنقات القرآن فالنبي سن فسر التغني بالقرآن شيني كرات تاشد حقوق إنسان karanta karatun da haƙoƙinsa karatun da zai riga fidda ma'anar alqur'ani daga ma'anarsa shine annabi ya ce duk wanda baya karanta alqur'ani da yadda ya dace a karanta shi ba mu ba shi so idan har ba wato zalme an je wajen kokarin a dada da miliya an riga keketa alfarmar tsarin karatun alqur'ani wanda babu laifi
sai shi kuma yake tambaya yake cewa mallam shin kona makabarta ya halatta domin cire yayi da kuma ciyawa lura da abin da ke cutar da mai rayuwa yana cutar da mamaci
gaskiya ba na ganin ya dace a ji a sa wuta a cikin makabarta ta makabarta su da cikin kabari ba duk ba sa bukatar wannan abubuwan da kuke ku sa musu fitila ku share tadda kaya duk na cikin kabari duk wannan ba bukatar sa bace rayuwar barzakh ba wannan rayuwar bace in zuwa ma akai aka tone su wannan ba zai canza musu yanayin da suke ciki a gurin Allah ba wanda suke cikin ni'ima suna cikin ni'ima wanda suke cikin azaba suna cikin azaba ba za su santa ku azabar ba amma dai akan dara shi ta gurin ta yadda ba za a bari ba a je ko ana tone makabarta ana cire kafani ko ana cire wani gabobi na mutane ko ana barin mutane ba tare da an suturta su ba wannan shari'a duk ba ta yadda da shi yasa aka ce ka a zauna ma akan kabarin ka zauna akan kabarin ai ba na cikin kabarin ba wani zafi zai ji ba ko wani ciwo ka danne shi ko na ya riga ya koma ga Allah rayuwar sa zuwa irin takabaci ba buƙatar ci da sha kamar da kake buƙatar ci da sha ba buƙatar numfashi kamar da kake buƙata amma in yana cikin ni'ima yana cikin ni'ima da tafi wacce kai kake ciki ba duk irin arzikin da kake da shi na duniya yana cikin azaba da wahala to tafi duk wani abin da zaka zo ka zauna kan kabarin sa duk wannan ba zai ci ba amma dai ana son wani abu na kimantawa da mutuntawa koda ko sun mutu to saboda ka zuwa dauka cewa sai guri ya kalkalkalkal wannan ba daga cikin abin da shari'a ta yi horo da shi yawanci akan gyara cikin makabartan da saboda masu kai mamata saboda bukatar su su masu rai kan su shiga su ta cin karo da kaya suna tattaka kaya ko da wasu kwalabe ko wani abin da zai cutar sai kawar da su saboda masu zuwa su kawo mamaci su shiga lafiya su to lafiya amma ba wai dai shi wanda yake cikin kwalabe nan ba to garin wannan aikin a ce sai an babba ka wuta ina ga ba bai dace ba a sa abin nan majirbi a sassaba gurin ciccire abin da ake ganin zai cutar da masu kawowa amma ka sa wuta
to ne ke tambaya ita ta malam dan ne ma'anar hadisin nan da ke cewa yadu al-ulya khairun min al-yad as-sufla
abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa anan shine hadisin hakim ibn hizam na cikin sahihain cikin sahih bukhari sahih muslim yadu al-ulya khairun min al-yad as-sufla wabda liman ta'ul wa khairu sadaqati ma kanat adh-dharijin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-yadu al-ulya hannun da yake bayarwa khairun min al-yad as-sufla yafi hannun da yake karba ce wanda yake za a bayar ka abin da wancan ko zai haka saboda haka naka ne a ƙasa na sassama saboda haka al-yad al-ulya ana nufin hannun da zai bayar shine a sama dan shine yake bayarwa as-sufla shine wanda yake a ƙasa to kullum wanda zai bayar yana sama da wanda zai karba a cikin babin sadaka a babin sadaka ta yi a wasu babubbuka shi wanda ya karba din ya zama yana da daraja babba wajen ibadarsa wajen sallarsa wajen iliminsa amma babu sadaka shi wanda zai bayar a wannan babin tunda shi wancan bai iya sadakar ko yana da izabin da zai sadaka ba ta kai ta wannan ba to sai ya zama wanda shi ne a sama shi ne ma'anar al-ulya kuma anan akwai kwadaitarwa zan to kai ma kana ka bayarwa dan kai ma ka zama sama din ka zama koyaushe a ƙasa a ƙasa a ƙasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wabda biman ta'ul ka fara da wanda suke a karkashin wato nauyin su yake kanka ka fara da iyalanka kanka kana ta sadaka kana ta bayarwa a waje amma kai iyalanka suna cikin wahala suna cikin kunci wannan ba daidai bane sannan wa khairu sadaqati ma kanat adh-dharijin sadakar da ta fi kowace alheri wacce zaka yi ta bayan ka samu abin da kai ya ishe ka kai da iyalanka sauran ka bayar shi yafi ba wai ka kwankwale ka bayar kai kuma ka zauna da iyalanka cikin yunwa da babu ba wannan ba daidai bane a musulunci
sai ne shi kuma yake cewa malam shine yake so ya kara aure amma kuma gaskiya fa son wacce zai aura daga baya saboda ta farkon dama ta sai ke sai aure ta kasancewa ta marenya shine yake neman shawarar malam saboda tsoron rashin yin adalci a tsakanin su bayan ya aure ita ta biyar
to Allah dai cewa yayi فإنهما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ألا تكوا أوروا نسكي بكو دادي أزوجيا مثنى كوكو أولي بيو كوكو أولي أكو كوكو أولي هدو إن جاء الله إن كنا أسورا بذاكو يعدلتي بكو سيئا كان دايا سوراك إن هركنا أسورا بذاكو يعدلتي بكو بيو zaka karkata zuwa ga wanda kai ta biyu ko kuma ta farko to ka tsaya akan daya wanda shine horar da ubangiji maka saboda rashin adalcin nan wani hatsari ne babba da zai iya jefa ka cikin wani mawuyacin hali tsakanin ka da ubangijinka saboda ka in har yanzu ka hararo cewa ba za ka yi adalci ba to ka hakura da wannan karin kauran ka zauna da wacce kuke tare ka ba ta hakokinka ta baka hakinka Allah subhanahu wataala yana cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf in karaitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan kaseera Allah ce ku yi mu'amala da matan ku ta hanyar da ta dace a shari'a in har kudakin su inji Allah tana yiwa ku ki abu kuma Allah ya sanya alheri da yawa cikin sa tana yiwa a dalilin wannan matar taka da hakuri da zaka yi ubangiji subhanahu wataala ya daukaka ka daraja ba karama ba tana yiwa ya zanto Allah subhanahu wataala ya buɗa maka rayuwarka a dalilin ta tana yiwa ta hanyar zama da ita ka samu zurriya tsayyaba da za ta faranta maka rai lokacin da kake da rayuwarka da lokacin da ka koma bayan ka koma ga Allah ci gaba da yi maka kyakkyawar addu'a baka san irin alkhairi mai yawa da Allah ya tanada a cikin auren ku shi yasa kare kin abu ya sa ka ki wani abin da kake ki alheri ne baka sani wani abin da kake so sharri ne baka sani ba Allah shi ya sani kai ne baka sani ba haka Allah subhanahu wataala ya ce tiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum asa an takrahu shay'an وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون الله يجي كنا iya ku ki abu alhalin alkhairi ne gare ku kuna iya ku so abu alhalin sharri ne gare ku Allah shine ya sani ku ba ku sani ba saboda haka in har kana tsoron ba za ka yi musu adalci ba to ahir ka ƙara wani auren fa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya akan ɗaya tak wannan shine abin da ya dace
da sai ne shi sai kore tambaya ita kuma tambayar da ta san guda biyu ne ko uku take cewa ya kasance tana yawan cewa mijinta ya sake ta amma kuma tana da dalilai kamar cewar ya sake ta sau uku amma kuma ya ce shi guda biyu yayi aka dawo da ita na biyu kuma ta ce baya son haihuwa alhali ita kuma tana buƙatar haihuwar sai ta ce ya dine musu sutura duk ko da cewa yana da halin da zai yi din kuma shi yana yi wa kansa shi yake tambaya malam shin tana daga cikin matan da Allah yake fushi da su sakamakon neman mijinsu ya sake su sai tambayar ta biyu take cewa malam ne kuma hukuncin zamanta da shi bayan wancan saki da ta ce ya mata guda uku ya kuma ci shi guda biyu ne a wajensa idan ta tafi ta tafi da aurensa kenan sori ta hankalinta ya kasa kwanciya da haka
to fara da tambayar ta biyu shine sakin da yace yayi biyu ita kuma tana ga uku yayi a shari'ance muji sheke da sheke da ta cewa akan saki domin sheke yin saki ba mace take saki ba shi muji sheke yin saki don haka shi yake da ta cewa akan saki nawa yayi idan muji yace yayi saki biyu mace ce yayi saki uku kuma babu wata shaida da take bayyana cewa da mijin yayi saki uku ne babu wata shaida da ita matar za ta nuna ko wasu wanda a gaban su abin ya faru da za su bada shaida cewa mu a gaban mu ga abin da ya faru gashi kawai dai maganar ta ce da maganar sa to maganar sa ita ce a bar dauka a shari'ance don shine yayi mallaki saki ba ita ba don haka in ta ce yayi saki uku sai ce shi dai yayi ba ma biyu ba shi dai yayi shi to ta kawo hujjar da take nuna yayi saki uku babu wata hujja da take da shi illa maganar ta kawai shi kuma ya tsaya akan maganar sa to a shari'ace ana garin jaya da maganar sa amma in ta kawo hujja shaidu na mutane da suke nuna gashi ko kuma a wani abu da irin a yanzu zaka iya bujiro da shi ko wani sauti da za a tabbatar da sautin sa ne ga na ɗaya ga na biyu ga na uku duk ga su daban-daban kuma duk shi ne kuma a lokuta daban-daban wanda za a iya tabbatar da wannan tuhuma to shi kenan sai a ɗauki maganarta saboda haka ana karɓar maganarta ne da shaida in ba ta da shaida to za a dawo akan maganarsa ne kuma ko da a ce ya yi ƙarya tsakaninsa da Allah wanda ba zai cutar da ita ba ita sai dai shi ya cutu a ƙaddara ƙarya ya yi ya ɓoye da uku ya ƙi yarda ya fito ya yi iƙirari amma ita ta tabbata uku ya yi aka bayar da ita a bisa kaulinsa to wanda ba zai cuce ta ba ita ba za a kama ta da laifin ta zauna da mijin da ba nata ba ko a kama ta da laifin sun hayyafa da mijin da ba mutunta ba wanda duk babu wannan amma shi can tsakanin shi da Allah zai gamu da wannan hisabin saboda haka wannan kai ya zama cikin dalilin da zai sa ta karanta ne musaki sai mu zo dalili na biyu wanda ta faɗa shine kasancewar baya san haihuwa to wannan babbar illa ce haihuwa ni'ima ce daga ni'imomin Allah kyauta ma a wani yana kiranta kyauta wa abna lahu haka ke kiranta mun ka bashi kyautar da muka bashi kyautar da ya habu liman yasau ina san wa ya habu liman yasau zukur Allah yana bawa mutum wanda ya ga dama kyautar mata yaya mata ya bashi kyautar yaya maza haka nan rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allah kai mana kyautar ababa yayin da zasu faranta mana rai daga mata matayen mu na aure saboda Allah yana kiran wato yaya da kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wataala to wani yazo ya karanta maka samun wannan kyautar haka kawai saboda wata aqidarsa mummuna ta duniya wannan ba karamin zalunci bane dai har da gaske yadda kika faɗa cin yace ya ce kake haihu ko kin haihu dai kake haihu na biyu ko kin haihu biyu kake sake ki ƙara na uku shi ya ishe shi ki toshe mahaifarki wannan babu shakka zalunci ne kuma kina da damar ki tsaya ki kwaci yancin ki akan wannan in ba zai yadda ya bar baki ba ki yancin to kada da baki ce ya sauke miki ki je canye aure wata juya wacce ba ta haihuwa ba karara ya so su ta zama haka amma ke tunda Allah ya baki damar haihuwa kuma yace ba za ki haihuwa wannan ba yancin sa bane ba hurumin sa bane ba hurumin sa bane shi yasa zaka ga malamai fiki suna maganar azlu suna cewa sai da yardar daga bangarorin biyu sai mijin ya yarda matar ta yarda wacce ba za ta je ta sha kwayoyin hana haihuwa ba haka kawai ba tare da izinin mijinta ba wannan baya halatta amma su kai ittifaki akan cewa suna so su sa tazara da shi da ita ta haihuwa shi ba ba tsaye da haihuwar duka ba a ce wacce ta fara haihuwa ta haihu ɗaya ta a ce to a tsaye da haihuwar saboda shi ba ya san su wuce biyu ko su wuce uku wannan haramun ne amma su sa tazara ta haihu na farko samu shekara uku sannan samu wani wannan ba laifi babu laifi a shari'ance sau haka in ya hana ki haihuwa kwata-kwata to wannan ya zalunce ki wakilar damar ki ne mahaƙinki in ya hana ki haƙinki to kina damar kurakun in kin tambayi saki akan wannan baki laifi ba a sannan abin da ya shafi sutura shi ma haƙƙinsa ne miki sutura da miki sutura cewa an taksuwa ha idza kasauta aka da mai ce in ka yi wa kanka sutura ita ma ka yi mata aka da mai faɗa cikin haƙoƙin mace ya ce ka yi mata sutura in kai ma ka yi wa kanka saboda shi yana da ikon da zai wa kansa amma ba ya ne ba zai yarda ya mata ba idan ita ce ta bugabugarta in ta samu ba samu wannan ta sani wannan ma zalunci ne saboda haka tana iya neman haƙƙinta in ya ce ba zai iya ba ta haƙƙinta ba anan ba in ta nemi sarki ba ta yi laifi ba
sai mai tambayar nan shi kuma yake cewa malam menene hukuncin mutumin da zai zo masallacin juma'a da wuri ya tsaro waje cikin masallaci sannan ya tafi yarsa sai mutane sun taru sannan ya zo yana tsallaka su
baya halatta kama wuri ya kama wuri a masallaci ya hana kowa zama sai ya gama abin da yake zo ya zauna baya halatta abinda shari'a ta ce idan mutum ya zo ya zauna guri sai wata larura ta fidda shi ya je a lura su ta kare ko wani ya kira shi zai gaya masa wata magana ko za su gana ya je ya dawo to annabi ya ce wanda ya tashi daga gurinsa ya dawo shi ne a hakuri shi ya cancanta ya zauna shi ya cancanta ya zauna amma haka kawai ya zo tun sassafe a sa masa darduma ko a sa masa kujera a tsare gurin shi kuma sai ya je ya gama harkar cinikinsa da kasuwancinsa da waye sannan ya zo to yin haka ba daidai ba ne wai wanda suka tsare haka musamman a lokacin tarawih a masallacin harami ko a masallacin madina har ya zama kasuwanci ma akwai da su aiki suke nan su kama ba su guri kullum akwai riyal ɗin da za a ba su ko riyal 50-50 ne ko 100-100 ne in ya je ya kama guri kawai zai je ya zaune gurin har wancan mai arzikin ya gama abin da yake ya zo shi kuma ya tashi ya fita ba masallacin can shi ya je wataƙila ma ba zai samu sahu a kurkusa ba sai ya fita can nesa kawai shi buƙatar sa ne ya karɓi wannan ɗin riyal 100 ɗin gowa ya karɓi wata har tallaki in kana so ga wanda a sana'a suke nan to kaga wannan ina za a iya samu shi a tare da mutumin da ya san muhimmancin ibada ya san muhimmancin addini kuma ya zama addini yanzu su yiwa kansa inda zaka yi sallar shi ma har ya zama da masu kuɗi ne kawai suke iya samu gaba gaba yayin da talakawa za su yi sammako su zo da wuri amma masu kuɗi sun sai gaba a wannan ba bai halatta ba Ibnu Taymiya ya yi magana akan wannan cikin ɗaya daga cikin fatawoyinsa tun a wancan lokacin ma an samu irin wannan da cewa dai ba a ce da kuɗi suke kamawa ba amma dai ana yin haka kuma ya ce ba ya halatta amma idan mutum ya zo ya zauna wani abin fitar da shi ya je ya dawo shi kenan ko kuma ya shigo su waɗanda suke gurin suka ɗan bambatsa masa ya sai samu guri ya zauna wannan ba laifi amma a hana kowa ya ce sai shi ya zo wannan ba daidai ba ne.
To sai ne ke ce mallam shi ne ya yi bakance cewa idan Allah ya ba shi auren wata da yake so zai yi azumi amma kuma har yanzu bai samu auren nata ba sai kuma ya karanta hadisai da suke magana akan bakancen cewar babu kyau saboda daga marowata ne. To shi ne ke tambayar mallam yanzu zai iya warware wannan bakancen da ya yi ko kuwa dai ba zai warware ba.
Dama ana maganar karhancin bakance irin wanda zai ce Allah in ka bani kaza zan maka kaza wannan makaruhi ne kafin ka yi shi makaruhi ne in ka yi shi kuma ya zama wajibi ka riga ka yi to yanzu wajibi ne ka cika shi ne Allah ce yufuna bin nadri suna cika bakancensu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu abinda kuka ciyar da ciyarwa ko kuka yi na bakance Allah yana sane da shi saboda haka tunda har ka riga ka yi to kana nan ana bin ka bashi ba magana ka warware warwarewa shine ka sa in ka samu abinda ka yi ka samu ka yi abinda ka ce za ka yi shine warwarewa amma ba wai ka ce ya Allah na warware ba yadda ka san rantsuwa idan mutum ya yi ta in zai warware sai ya kafara amma ba kawai da baki ce warware ba saboda haka in har ka yi nazarin ka yi nazarin abinda ba saban Allah ba kuma ba abinda zai zama yiwuwarsa da wahala ba ba zai yiwu ba ka mutum ya yi bakance ya ce in na samu kaza in aka yi min kaza zan tafi maka a kafa kaga wannan abu ne mai wahalar gaskiya musamman a wannan zamanin ka ce zan tafi maka a kafa ko tafiya maka a kafa ai ba wai ce aka yi afi lada ba annabi sallallahu alaihi wasallam akan abu hawan sai tafi maka ba a kafa ya tafi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ana tafiya za a tafi haji shi yana tafiya a kafa cewa wannan fa aka ce ai ba kan ce cewa a kafa zai je ba zai hawa abin hawa ba annabi ce a gaya masa ya hawa abin hawansa Allah baya buƙatar mutum ya riga azabtar da kansa Allah baya so dan kawai ka samu wani kusanci da Allah sai ka azabtar da kanka Allah baya son wannan to idan dai ba irin wannan ba kancan ba wanda yake tare da mustahil ko yace kullun sai raka'a dubu za ka iya raka'a dubu kullun abu ne mai wahala gaske to irin wannan sai kai kafarar rantsuwa amma in cewa kai zan ba ma wani zan yi sadaka da dubu ɗari ko miliyan ɗaya kana da kuma ƙarfin yin haka ko miliyan goma watakila kana da kuɗin za ka yi sadaka da miliyan goma ɗin ba wannan wajibi ne in ka samu ka cika.
Sai ke tambaya ke cewa mallam ya da cikin karatun ka kai bayanin cewa idan bawaye aikin hajji ta inganta sai dai idan aka yanta shi sai ya saki to sai ke tambaya mallam ladan sana hajjin farko na sani ko kuwa na ubangidan na sani sannan hukuncin zai iya zama ɗaya da na yaron da bai balaga ba da ya yi aikin hajji da kuma iyayensa.
Bawa idan ya yi aikin hajji yana bawa ladansa ne sai dai ladan nafila ce za a ba shi ba ladan farilla ba a lokacin bata zama wajibi a kansa ba saboda wannan rashin samun yancin da bai yi ba idan zai zama ɗa to kuma ta dawo wajibin yanzu ya yanzu abin da nafila ba ta ɗauke wajibi saboda ka wajibin farilla tana ta da kansa sai dai shi ko yaro a lokacin da ya yi nafila ce ga iyayensa dan shi a lokacin bai ma san me yake yi ba a lokacin yaro bai ma san me yake ba shi an ɗauke masa alƙalami shi ba ba ɗauke alƙalamin a kansa ba ba ce an ɗauke alƙalami da kan bawa ba ba a rubuta masa lada ba amma shi yaro an ce an ɗauke alƙalami da kansa to shi yasa ladan za a ba iyayensa kuma ya girma ya je hajjin sa ta farilla.
Misali ke cewa mallam ya halatta ko kuma mata da miji za ta iya kiran mijinta da baba shi kuma miji ya kira ta da mama?
Ba wani abu ya ce mata mama ko ya ta ce masa yaya ko ya ce yayana ko ya ce mama na ko ya ce kakata dole ba laifi ba ne mutane sun ɗauka wanda shi ne tsihari jihari mutun ya kwatanta matarsa ko bayan matarsa da na baba saujan haramci ce yadda bayan baba ta ya haramta a gare ni to ke bakin haramta a gare ni haka wanda shine jihari malamai suna sabani to in ba babarsa bace yace ka yar uwarsa kamar yace kanwarsa ko yarsa shi ma zai shiga jihari ko zai shiga ba to amma dai idan kawai yace mata mama ta ko yace kuna kama da mama ta ko yace kai kina tafiya kamar yadda kanwata take tafiya ko yayan mu take tafiya duk wannan ba zai zama ya ta haramta a kansa ba ko ita tace ni fa an zama tsayinka kamar babana na dauke ka wannan tana nufin kulawa da abin nan ba wai tana nufin haramci yadda yake tsakanin da da uba ba kai da da uba saboda haka wannan dan ya ce da ita mama na ko ita mama ta da sace da ka san Hausa an bata ta sace mama na mama na na duka jina to abin namiji ne da ce ba cewa mama na sai da ce mama ta ko baba na da ce kafa na wannan gurbata ce na Hausa ce so dan ya ce da ba da matarsa abin nan ba mata ko kakata ko ita ta ce wa mijinta baba na ko yaya na duk wannan ba zai zama laifi ba
da sune ke ta malam mutumin da ba musulmi ba ya kasance yana karkashe mutane yana sace musu kayan su sai kuma ya zo ya musulunta shin Allah zai kama shi da laifukan kashe-kashen da kuma sace-sacen da ya kafin ya musulunta
wanda yake ba musulmi ba ya zama da yayi ya fada tsakaninsa da musulmi da yayi kisa ba a cewa ya musulunta sai an yi kisasi dama an sani shi ba da an ci nasara a kansa shi ba kashe shi din zai amma idan wani abu ya karba na musulmi yana hannunsa to za a karba ya sace kayayyakin musulmi ne shanunsu ne ka karbe ko gidajensu ne sai musulunta su sai ya dawo musu da abubuwansu ko yan fashi ne da Allah wal buhari goma su kala hanya suna fashi Allah subhanahu wa ta'ala ce lalladina tabu min qabli an tadhuru alayhi wa qalu inna Allaha ghafurur rahim sai dai waɗanda suka tuba bayan Allah ya magana akan hiraba fashi da makami ya faɗi hukunci yan fashi da makami ga abin da za a yi musu sai ce sai dai waɗanda suka tuba kafin ku samu ikon kama su sun tuba kafin ku kai ga kama su to ku sani Allah mai gafara ne mai jinkai cewa ku sani Allah mai gafara ne mai jinkai yana nufin ku gafarta musu ku tauki kansu don Allah mai gafara ne mai jinkai to saboda haka kaga anan ba a cewa sun yi hiraba sun yi fashi da makami sun taba kashe mutane sun aka kashe su amma idan bayan sun tuba sai aka samu kayayyakin jama'a da suka kwakwace sai mutane aka zo wannan ci kayana ne wannan ci mota ta ce wancan da suka sace wannan ci mashin dina ne wannan ci a gida ne suka dauko wancan talabijin din ta ce kowa sai dauka yansa ba za ba musu ba ce ai kun tuba ku tafi da kayan amma bayan ga wannan ko ba za a ce duk kayan da suka taba sata ba ko kuɗi guda da su shikenan an yafe musu
sai ne ta malam shine yayi sallah shi kadai ba ce ba a cikin jami'i ba sai shedan yan da yayi ta tunanin neman aiki da yawa a cikin sallar to shine ke cewa malam ya halatta ya sa ya tashi ya sake wannan sallar saboda tunani da yayi na duniya a cikin ta ko kuwa
ita farilla idan an samu ijza akwai al-ijza abinda ake cewa ta isar ta sauke maka wannan nauyin farallin da yake kanka in an samu ijza ta isar amma watakila ko lada bai samu ba ko ya samu ba cikakke ba ko kadan ya samu to ba a saki farilla a lokaci daya kai azhar sai kake jin azhar din da maka samu ladanta duka ba amma kuma a shari'ance ta sauke maka wannan farilla azhar din daga wuyanka ba a cewa ana banka farilla azhar an samu isa to ba a tashi a sake maimaita ta kace bari in tashi in sake maimaita ta yadda zan sosai in samu lada fiye da abin ba a maimaita ba a sallar farilla ya wato sau biyu a lokaci ka sallaci azhar sau biyu a lokaci azhar da asar sau biyu a lokaci ba halatta in kaga an yi haka to wanda kai ta farko ba ta yi ba kamar yadda annabi ya cewa al-musalli salat wanda ya sallasa ba daidai ba ce irje fa salli sai ya ce fa innaka lam tusalli yace baka yi sallah ba ma'ana baka yi sallah da take mujziya ba wacce ta dauke maka farali yanzu da wanda bai yi ba da kai da wanda bai yi ba dudde ku to shine sai ce saki haka in ka rasa khushu'i a sallah khushu'i wastahabbi ne a cikin sallah gurgurar yadda ka samu khushu'i game da sallar ka za ta samu cikar lada sai shi khushu'in kana raguwa sallar ka ladan sallar kana raguwa har yanzu to kai sallah ladan da za mu dan kadan ne amma dai sallar ka mujzi'a saboda abinda kai la kai da shi shine zahirin abinda kai na rukunan sallah da kida aka gani sun cika cikin sallar ka saboda ka ba maganar ka tashi ka sake wannan sallar kan ka samu ladan da yado da ka samu a baya
mai shi nake cewa mallam yana da mahaifi ne shi kuma mahaifin na su yana da dan uwa wanda suke yayan mata to sai yake ce masa kada ya kare wannan dan uwan nasa wani abu kuma idan ya kara to bai yafe masa ba shi nake tambaye mallam shin yaya zai yi
baya halatta ka yi wa mahaifinka biyayya wajen yanke zumunci Allah ce alladhina yasluna ma amara Allah bihi an yusala wanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi saboda ka sadar zumunci ubanni ne na Allah subhanahu wataala ba ubanni ne na babanka ba ko yana so ko ba yana so wannan Allah ne ya umarni da shi dole ka sadar da zumunci daga cikin sadar da zumunci taimaka ma waɗanda suke kamar wanda suke gaba wanda da ka faɗa cewa kamar ya mata suke da ya'yan ya mata suke da mahaifinka wato ɗan uwan mahaifinka ne wannan ba su bai mai halatta mahaifinka ya haramta maka isa da zumunci tsakanin su ka gaya masa dai abinda yake magana mai daɗi cewa baba wannan umarni da kake bani a shari'ance ya saba doka ta Allah Allah ya ce a tsaya ya ce wa ulul arhami ba'dhum wa ulul arhami fi kitabillah taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham Allah ya yi umarni da asadar da zumunci a kula da zumunci kai kuma kana neman in yanke zumunci wanda ba daidai ba ne ka nuna masa a cikin ladabi amma ka kai masa biyayya a cikin sabon Allah annabi yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wa wani mahluki kowane ne shi ba a yi masa biyayya a saba mahalicci annabi yana cewa innamal ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi abin da shari'a ba ta yadda da shi babu da'a a cikinsa.
To ba Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako su ne kuma za ku yi kuma na sakonnin tambayoyinku ta yi raiku da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatiyurrahma@yahoo.com da kuma shafin fatiyar rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OON babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da safan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.